الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna 30 ga watan Rabi'ul Akhir hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya dace ma 14 ga watan 11 shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata a wancan sati mun zo karshen littafin da ake ce masa usulus sunna na ash-shaykhul imam na ash-shaykhul imam al-hafiz abubakar shine abdullahi ibn zubair ibn isa al-humaidi rahimahullahu ta'ala kafin mu yi bayani game da littafin da ke mai gurbin a darasin mu na yau balai fi insha Allah idan da tambayoyi suna iya gabata dangane da ƴaƴan kwalba kamar yadda ake faɗa a Hausa shine kamar yadda ci gaba na zamani musamman abin da ya shafi bangaren likitanci idan aka samu ɗaya daga cikin ma'aurata yana da matsala ta aihuwa aka tabbatar da kwayoyin halitta na shi mijin da nata ita matar cewa rayayyu ne ma'ana za su iya ba da ɗa da izinin Allah sai dai an samu shi yana da matsala wajen fitar da shi maniyin ko kuma kasancewar ita tana da matsala mahaifarta ba ta iya ɗaukan ɗan to akan ɗauki ƙwayoyin halittar nashi da nata a saka a cikin wata na'ura wadda ita ce za ta ɗauki cikin kuma da izinin Allah a samar da ɗa kamar yadda yake menene hukuncin haka kuma shin danganta tana iya tabbata ta wannan hanya to kamar yadda ita wannan mas'ala manya-manyan malamai sun yi zama a kanta, musamman Al-Lajnatud Da'ima lil-Buhuthi wal-Ifta, wadda majalisa ce ta manyan malamai na ƙasar Saudiya a kan wannan mas'ala. Abinda suka fita da shi na fatawa, ko mu ce suka fiddo na fatawa, a nan in har ya kasance an tabbata ƙwayoyin halittar shi ne da nata aka ɗauka, aka haɗa, aka saka a wata na'ura, aka samar da ɗa, to wannan babu matsala, hakan ya halatta. Kuma danganta tana tabbata, saboda daman ita mahaifa wani gune wanda yake kiyayeye tsirarri, wanda Allah subhanahu wa ta'ala da hikimarsa ya halitta a jikin mace domin ɗaukan ɗa, wanda kuma shi daman ɗa yakan samu ne ta hanyar maniyyi wanda yake fita daga tsatsan namiji da karankar mace, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, falyanzur al-insanu mimma khuliq, khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat-tarabi. Ubangiji ta'ala yace dan adam yayi nazari, yayi tunani game da abin da aka halicce shi, ma'ana yayi tunani game da tushen shi, asalin shi, wai daga me aka halicce shi. Ubangiji ta'ala yake ba mu amsa yace khuliqa min ma'in dafiq, dan adam an halicce shi ne wato daga wani ruwa wanda yake mai tunkudar juna a lokacin fitarsa, wanda wannan ita ce alamar da ake gane maniyyi, domin akwai waɗanda ba sa bambanta tsakanin maniyyi da mazi. Shi mazi ruwa ne wanda yake fita fariƙan, wanda yake mai yauki a lokacin da shahawa ta motsa ko tunani kai, to mazi yakan iya fita. Kuma shi mazi ba wani lokaci ba ka sanin fitar shi ma, sai idan ka ji lema a jikinka. Amma shi mani ruwa ne wanda yake fari kuma mai kauri, mai tunkudar juna a lokacin fitarsa. Kuma shi mani baya fita sai da shahawa babba, an gane ku, galibi sai da shahawa babba, sai in shahawa ta kai shahawa, sannan shi mani yake fita. Kuma a lokacin fitarsa yana tunkudar juna, shi yasa zaka ji jikinka kamar kana zanzana. To shine Ubangiji ta'ala yace khuliqa min ma'in dafiq, dan adam an halicce shi ne daga wani ruwa wanda yake mai tunkudar juna, sai yace yakhruju min bayni sulbi wat-tarabi. Shi wannan ruwa Ubangiji ta'ala yace yana fita ne daga tsakanin tsatsan namiji, wat-tarabi wato da karankar marmaci. Lafazin tara'ib jam'i ne na tariba, in aka ce tariba shine maudi'ul qilada, inda kwadan sarka yake kwantawa a kirjin mace, nan shine ake kira at-tariba. To tanan maniyin mace yake fita. To kaga wannan bayani ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mana cewa da ana samar da shi ne ta hanyar maniyi biyu na namiji da mace, kamar yadda can cikin suratul insan Ubangiji ta'ala yake faɗa, hal ata ala lil insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqna lil insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Ubangiji ta'ala yace tabbas mu ne muka halicci iri na mutum min nutfatin, daga tuwan maniyyi, amshajin wanda yake gaurayeye, an gane ku, wanda yake gaurayeye kenan, namanin namiji da na mace. To da haka anan abinda muke so mu gane, wanda daman asali maniyin namiji, kwayar maniyi ta namiji da ta mace, idan an sadu da juna in Allah ya kaddara samun da kai tsaye wannan kwayar mani ta namiji takan je mahaifar mace. Ubangiji subhanahu wa ta'ala da hikimarsa yakan tattalu wannan kwayar mani har ta kai lokacin da zai daidaita halittar da a cikin mahaifa. Ita mahaifa kenan kawai gun ajiya ne. To don haka anan kenan in an tabbata maniyin shi ne da nata kwayoyin aka dauka aka saka ma wata na'ura, to ita wannan na'ura tamkar matsayin kenan mahaifa ce, ita babu wani aiki nata, kawai abinda ta dauka ajiyar da ne ta yi. To amma inda matsalar take na a yi kwado a dauko maniyin wata mata ta daban a ce a wannan ƴar uwarta ce, yarta ce ko ƙanwarta ce, a ɗauko ƙwayar maniyinta a haɗa da ta namijin a samar da ɗa, to wannan haramu ne. Ko shi ƙwayoyin maniyin shi matacci ne, a ɗauko na wani a haɗa da na matar shi a samar da ɗa, wannan duka haramu ne, baya halatta. An gane ko? Baya halatta. To don haka dai a taƙaice kenan in har nashi ne da nata aka samar da ɗa, to wannan a hakika ɗan shi ne kuma a nan iya abu duk wani abu wanda yake na hukunce na danganta, wannan tabbatacce ne, babu wani kai kawo akan haka. Na'am. Wai kamar misali mace ce take da matsala mahaifarta ba ta iya ɗaukan ɗa, to sai a yi jinga da wata ko a yi ciniki ita ta sayar mata da mahaifarta a yanko ta ta ita a dasa mata. To anan ta kasu ta rabu. In kamar misali a ce kyauta ce ta bata ta mahaifarta ta, to wannan babu matsala, ɗan adam yana iya yin kyauta da wata gaba ta jikin shi, amma a tabbata zai iya rayuwa ba tare da wannan gaba ba. In har ya tabbata cewa idan ya bada wannan gaba shi ba zai rayu ba, to baya halatta mutum ya bada, saboda anan ya jefa kansa izuwa ga halaka, ya kashe kansa. Amma duk dan adam gaba biyu da yake da ita wanda yana iya rayuwa da ɗaya, to anan yana halatta yayi kyauta da ɗayar gabar. Misali koda dan adam biyu gare shi, kuma binciken likitanci ya tabbatar da dan adam yana iya rayuwa da koda ɗaya, to anan yana iya yin kyauta da ɗayar ga wanda yake cikin matsala. Amma in shi ma ɗaya ce gare shi, ɗayar ba ta da lafiya, to bayya halatta ya ɗauka ya bada tashi. An gane ko? Kenan anan mu gane in kasancewar ita da aka yanki mahaifarta aka dasa ma wata za ta iya rayuwa ba tare da wannan mahaifa ba, to ba laifi, za ta iya badawa. Shi ma anan kenan kar ya zamanto a ce mace ce mai aure wadda tana karkashin wani miji, saboda me yasa? Ai yana daga cikin maslaha ta aure shine aihuwa, na ta dauka ta bada ta yi kyauta, to anan shi mijinta me ne? Kenan in kamar misali da yarda da amincewa kuma a bincike an tabbata za ta iya rayuwa ba tare da wannan mahaifar ba, to ba laifi, tana iya yin kyauta. Amma na maganar mutum ya sayar da wata gaba ta jikin shi, wannan haramun ne, baya halatta. Ba ma wata gaba ba ko jini da sunan ka sayar da shi, haramun ne, sai dai ka yi kyauta da shi fi sabilillahi ka taimaka. Saboda in har kana ganin cewa gaba ce taka, kamar kai kake da mallakar ta, to ai ba kai ka halicce ta ba, Allah shi ya halicci wannan gaba gare ka, kuma ya halicce ta saboda wasu hikimomi nashi, kuma saboda wata maslaha, maslaha wadda taka ce za ta tabbata a kanka a nan duniya, haka a makoma lahira. To don haka hatta da jini baya halatta mutum ya sayar, sai dai ka yi kyauta da shi fi sabilillahi. To a nan misali, mutumin da ka taimaka masa da wata gaba, taimakon da kai masa Allah ya sa shi ne sababin ci gaban rayuwar shi, wannan kayi don Allah, kuma kana da lada wanda yake na rayar da rai, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, min ajali zalik katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsi aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Duk mutumin da ya zamanto shine sanadiyar ci gaba da rayuwar wata rai, to tamkar ya rayar da mutane ne gaba daya. Mara lafiya ne yana cikin matsala, ana buƙatar jini, wanda ana matsa da wannan abinda ake buƙata, ka ɗauka ka bada da kyakkyawar niyya, to tamkar ka rayar da rayuka gaba daya, ladan da zaka samu a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Me yasa? Domin ka zamanto kai ne sababi na ci gaba da rayuwar shi. To wanda ka taimaka masa da irin wannan taimako, jin daɗin taimakawar da kai masa ya ɗauki wani abu ya baka, wannan ihsani ne ya maka, in ka ga dama ka karba, in ka ga dama ka bara masa. Amma na a farko ka ce a ciniki za a yi, ko kuma a ni ba zan bayar ba sai an bani kaza, to wannan haramun ne. Baya halatta mutum ya sayar da wata gaba ta jikinsa, kuma duk gabar da za ka yi kyauta da ita ga wani, to ka tabbata cewa, a tabbata cewa za ka iya ci gaba da rayuwa ba tare da wannan gaba ba. Kamar misali, in biyu ce kenan mutum yana iya yin kyauta da ɗaya. Na'am. Sayen kayan barawo haramun ne, ko mu ce sayen kayan sata. Saboda in muka ce kayan barawo, barawo yana da abu wanda yake nashi ne, shibin shi ne, mallakar shi ne, kuma akwai kayan da ba nashi ba. Kenan sayen kayan sata haramun ne, duk kayan da ka tabbata na sata ne, to baya halatta ka saya. Domin illar da take karkashin sayen kayan sata taimakawa ne akan ci gaba da yin sata, ma'ana sata ko ta'addanci. Inda barawo zai sato kaya ya buga ya rasa mai saya, to dole gobe ya daina sata ya nemi sana'a. An gane ko? Kenan dan haka duk wanda ke sayen kayan sata tamkar ya ɗauri gindi ne akan cewa a ci gaba da yi. Shi yasa ai Hausawa suke da wata kalma cewa mai sayen kayan barawo barawo ne. An gane ko? Mai sayen kayan barawo barawo ne. In ka tabbata kayan sata ne kake saya, to wannan kai ma barawo ne, hukuncin ka hukuncin barawo ne, domin kai ne kace aje ai, gobe ma in an sato an kawo saya za ka yi. Shi yasa duk abin da za ka saya ka tsaya ka tantance, ka tantance, ka tabbata abu ne wanda yake ya fito ta hanya wadda take halattacciya. Amma duk abin da ka tabbata ta hanya ce haramtacciya, to baya halatta mutum ya saya. Kamar misali, in ka ɗauka irin wannan yanayi, kamar ma an ɗaure masa gindi a yau, akwai kasuwa wadda kawai kayan sata ne galibi, kamar misali irin wannan kasuwa ta sayar da waya wanda suke kiranta kwakwatawa wanda kayan sata ne fa yawanci wayoyin da ake saida ba wani wannan bane ba kuma an san su daga sun sato sun kawo wannan ya saya wannan shi ma an saye musu kuma galibin kasuwar wani bin sai kusan magariba take ci daga bayan magariba zuwa isha to kaga irin waɗannan kasuwanni ya kamata hukuma ta tarwatsa su saboda galibi kaya ne haramtattu na'am to wai misali mutum ne yake da haƙƙi kuma yayi a bashi haƙƙin shi an ki misali mahaifinsu ne ya rasu ya bara musu wani abu wanda yake na gado sun nemi a ba su haƙƙin su na araba a ba su haƙƙin su to amma wasu daga cikin ƴan uwa magadan sun ki na araba an bi ta kowace hanya ta lalima hakan bai samu ba yaya mutum zai yi to ai yana daga cikin fa'idar ita hukuma kuma yadda hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hukunta ba yadda za a yi al'umma ta tafi dole sai da mahukunta ba dan komai ba dan tabbatar da adalci dan haka anan in an yi na a zo a raba sun ki to anan sai a kai ƙara gun hukuma haƙƙinmu ne muke nema ranka ya daɗe kaji tun yau da lokaci kaza mun yi duk hanyar da ya kamata a ce mun bi na dan kar a samu wata hayaniya sun ki to dan haka haƙƙinmu muke nema to a lokacin nan kenan hukuma za ta tsaya ta tirsasa dole a raba duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi in abu ne wanda zai rabu a kasa kowa a bashi raban shi in abu ne wanda ba zai rabu ba to a sayar da shi in ya so a raba ma masu haƙƙi iya abin da yake haƙƙin su na kuɗaɗe in abu ne wanda ba zai rabu ba to tunda kun ce kar a raba to ayi kuɗi ku ku saya in kun ba da kuɗi kenan a raba duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi wannan ita ce hanya ɗaya shi daman ka'ida mutum bai ya ɗaukan ma kansa hukunci ya ma kansa hukunci in kana da haƙƙi a wajen wani kayi ya baka haƙƙinka yaƙi to shari'a musulunci shi ya baka damar ka kai ƙara gun mahukunta su ne za su fitar ma da haƙƙinka to amma a farko ba a zuwa gun hukuma sai in abu yayi kamari duk wata hanya ta lalima an biyo shi wanda haƙƙin yake gunsa yaƙi to a wannan lokaci za a iya kai shi gun hukuma wannan shi ne kuma in aka yi haka ba a yanke zumunci ba ba a yi ba wani abu wanda yake bai dace ba an yi abu ne wanda yake shari'a ne ta shari'anta haka na'am shi yasa za ka gani da yawa wasu suna jinkirta wannan har sai ya kai wasu daga cikin magada Allah ya musu rasuwa ko gado ya shiga cikin gado wasu ƴaƴa da jikoki da wasu wane ne duka sun shigo abu ya zamanto ya gurɓace ko kuma har ma mutum ya kai lokacin da amfana da wannan abin da ya gada ba zai iya ba an bata masa lokaci maimakon tun farko a bashi yana da karfin shi ya amfana da dukiyar shi a sai a tauye mishi sai ya kai lokacin da karfin shi ma ya riga ya tafi ko an bashi babu wani amfani da zai yi da dukiyar to kaga wannan duka wani nau'i ne wanda yake na zalunci na'am wai misali rawatib nafilfili da ake yi wanda aka sunnanta mana waɗanda suke tafe da wasu salloli ko kuma suke tafe da salloli na farilla kamar yadda aka sunnanta mana raka'a 12 a tsawon yini da dare sakamakon duk wanda ya nace ya tabbata akan yin su yau da gobe Ubangiji ta'ala zai gina masa gida na musamman a aljanna kamar yadda Ummu Salama da Ummu Habiba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rawaito haka kuma Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda shi ma ya rawaito wannan hadisi da yake tabbatar da ar-rawatib kafin sallar azhar mutun yayi raka'a 4 bayan azhar yayi 2 bayan magriba yayi 2 bayan isha yayi 2 biyu na bayan magriba da biyu na bayan isha a gida aka fi so a yi su in so samu ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gida yake yin su in har wani uzuri ba zai maida ka gida to ba laifi ko a masallaci kana iya yin su sannan biyu kafin asuba su ne ake kiran su raka'atul fajr to tambayar dan uwa anan kasancewar ka saba waɗannan nafilfili yau da gobe ka zo masallaci lokacin azhar yayi baka samu ba yin wannan nafila shin bayan gama sallar azhar zaka iya ramu su kwarai zaka iya ramu su amma kafin ka ramu su sai kai biyun na bayan azhar sannan sai ka ramu waɗannan hudun da suka kumce ma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana bayan la'asar a ɗakin Ummu Salama Allah ya kara mata yadda ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nafila sai take faɗa ta ce ya rasulullah kai kai hani game da yin sallah ta nafila ba a irin wannan lokaci kuma ga yake kana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ba ta labarin cewa wato nafilfili ne da ake yi na wannan azhar wasu jama'a suka zo suka shagaltar da shi bai sami yin su ba manzo Allah yace su ne nake ramuwa a wannan lokaci to shine wannan yana tabbatar mana halaccin ramu irin waɗannan nafilfili ar-rawatib amma ga wanda ya nace ya saba yin su yau da gobe an gane ko ba wanda ba kawai a bai daman bai nace ba baya yin su to haka kawai yazo yace zai ramu a wannan ga wanda ya lazumce su ya nace akan su yau da gobe ba laifi yana iya ramuwa kamar yadda ita damar raka'atul fajr nasi ne ma wanda yake na musamman ya tabbatar da ramata in ma bayan gama sallar asuba kai tsaye ko kuma bayan rana ta hudo ta dan daukaka kamar yadda hadisi yake cikin as-sunan na ibn majah wai maganar cewa hukuma tana da kaso a cikin gado kamar yadda da yawa sukan yi haka musamman a ƙauye musamman kuma abin da ya shafi rabon gona wanda in aka zo rabon gona farko sai a ja igiya kuma sai an tsaya an ga wuri wanda yake mai kyau mai kwari wanda yake mai yin amfani sai a ce wannan rabo ne na babban da sai an fidda nashi sannan kuma kankanan yaya kuma a zo a raba muku wannan wani nau'i ne na zalunci wai babban da wai na sarki ne, ma'ana na mai gari ne, na wanda yake shi ne yake kula da wannan nashi ne, shi ne wani da aka zo za a yi musa haka, shi ne sai yake tambaya, aka ce yace wannan na wane ne, aka ce na babban da ne, wane ne babban da, aka ce ai na sarki ne, yace ranka ya dade, ashe uban mu dai ni ban sani ba. To dan haka a takaice, ita hukuma abu ce wadda aka girka ta saboda hidimar al'umma, inda adalci za a yi, duk irin waɗannan mahukunta alƙalai da su wane ne, yadda duk wani ma'aikaci a ƙasa yake da albashi a baitul mali, to dole a yi musu albashi, dole duk wani alƙali da duk wani mai gari da duk wani mai unguwa, to ya kamata haƙƙi ne nashi a yi masa albashi a hukumance, kuma a yanka masa gwalgwadon albashin da zai wadace shi da shi da iyalin shi, saboda an riga an girka shi saboda hidimar al'umma, ma'aikaci ne na ƙasa. Duk wani aiki da za a zo zai yi a matsayin shi na ma'aikaci na ƙasa yana da albashi, wannan shi ne ƙa'ida. Saboda ai su alƙalai ai ba mala'iku bane ba da za a ce ba sa ci ba sa sha, kuma suna da iyali wanda nauyin iyalin a kansu yake, dole su ne za su nema musu ci su nema musu sha. To alƙali ya fito tun da safe ya zauna, duk wani mai ƙara shi zai kawo ma, da yamma ya fito ya zauna, to in ba a ɗaukan nauyin shi ba ya da albashi, dole wani abu wanda bai dace ba zai iya biyowa baya. To don haka wannan rashin adalci ne na hukuma, wanda ya kamata dukkan wasu masu unguwa da duk wasu alƙalai, duk wani wanda yake ya girka kanshi saboda hidimar al'umma, to wannan dole a yi masa albashi matsayin shi ma'aikaci ne wanda yake na ƙasa. To kaga inda za a ɗauki irin wannan ƙa'ida, alƙali in kuka zo gado ne zai raba muku, a cikin wannan gado dala baya ɗauka ba, sai dai in ku kuka yi ihsani kuka ga dama kuka ɗauka kuka bashi, saboda me yasa a aiki ne wanda aka ɗora mashi na hidimar al'umma, kuma gwamnati ita take biyan shi. Yanzu misali idan ka ɗauka a hukumance, in justice suka raba gado ba maganar su ɗauki wani kaso a ciki, saboda ma'aikata ne na gwamnati, suna da albashi akan wannan aiki da suke. To haka su ma alƙalai ma'aikata ne na ƙasa na al'umma, dole a yi musu albashi. Shi yasa ai manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake faɗa, yake cewa duk wanda ya mutu ya bar bashi, manzo Allah ya ce fa ilayya wa alayya, wannan bashi yana kaina, manzo Allah ya ce ni zan biya mishi. Yace wa man taraka malan yace fali ahlihi, duk wanda ya mutu ya bar dukiya, manzo Allah yace ta iyalin shi ne, mu ba ma bukatar komai a ciki. To dan haka anan abinda muke so mu gane, yana daga cikin nauyin da yake kan hukuma, duk mutumin da Allah ya masa rasuwa ba shi da halin biyan bashi, to dole hukuma ta biya masa wannan bashi. Kuma wannan raba ma magada gado nauyi ne akan hukuma, ita za ta raba, kuma ba tare da ta karɓi wani ba a wani abu a ciki. To don haka dai a taƙaice kenan anan abinda muke so mu sani, idan su suka zo a raba, to ba maganar cewa a yanka a ce akwai ushiri ɗaya a cikin goma na in miliyan ɗaya suka raba muku suna da jika ɗari, in miliyan goma ce suna da miliyan ɗaya, sai dai idan an yi sulhu. To wannan baya da asali a shari'a na cewa ga ɗaya ne daga cikin goma, kenan anan abin da ya kamata na a zo a tattauna. In kun ga abin da suke da buƙatar ku basu, kuna da halin basu ku basu, in kun ga abun ya wuce to ku je ku nemi wanda zai raba muku. Don haka shi anan ka'ida, shi malami in fatawa aka nema, ko shi alkali fatawa aka nema, aka ce masa malam mutum ne, Allah ya masa rantsuwa, ya bar uwa, ya bar uba, ya bar mata, ya bar ƴaƴa, menene haƙƙin kowanne a cikin abin da ya bari na gado? Idan ya ce muku wane kaza za a bashi, wane kaza ne kasan shi, wane kaza ne kasan shi, to wannan fatawa ce, ibada, ibada ce wannan, kuma baya halatta ya karɓi wani abu akan wannan. Amma in ca kuka yi ya raba muku, to wannan kuma aiki ne kuka bashi, tunda aiki ne kuka sa shi, to wannan kuma sai ku biya shi. An gane ko? Ku za ku iya faɗa to za mu baka kaza, ko shi in ya ce a bashi kaza sai ku ce a mu kaza za mu iya bada. To amma duk da cewa alhamdulillahi abu ne ake yin shi cikin mutunci, mutuntawa, galibi su alƙalan ba su cika yankawa ba su ce a kaza za a basu. Abinda kuka ga za ku iya basu, ku basu. So da yawa ma sukan raba ma wasu gadar su tashi su tafi ba tare da sun karɓi wani abu ba. Amma a irin ƙauyuka, masu gari na ƙauyuka da sauransu, su ne suke wannan abu na ushira, sai sun yanka sun hudda nasu a farko. Wannan kwata-kwata bai dace ba. Wanda kamar yadda suke faɗa, kamar yadda a waccan lokacin marganyi Tanja an faɗa, an ce yana da tsarin cewa irin kamar misali waɗannan wakilan al'umma, dabarumai da wasu masu gari da sauransu, za a yi tsarin yadda su ma za a ringa ba su wani alawus a cikin dukiyar ƙasa. Me yasa? Saboda su ma ma'aikata ne, masu kula ne da hidimar al'umma. To Allah bai kaddara ba aka zartar da wannan al'amari, amma an ce yana daga cikin tsarin shi. Don haka ga wannan sabon kundin tsarin mulki na ƙasa da za a yi, to ya kamata a tsaya a yi nazari duk abubuwan da za su kawo ci gaba na al'umma, su kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali, da ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Ya kamata a yi ƙoƙari a tabbatar da shi a matsayin doka ne. Wanda kuma wannan masu faɗa a ji, duk wanda ya san yana da faɗa a ji, yana da hanyar da zai iya isar da saƙo har ya kai gun su waɗanda suke jagororin al'umma a wannan lokaci, kenan wannan kuma nauyi ne, wannan kuma mimbabin nasiha ne. Saboda shi ɗan adam galibi su mahukunta ba komai bane ba abu za su iya hararowa, a'a, abubuwa na shawarwari waɗanda suke kyawawa ta ɓangaren nasiha kenan a yi ƙoƙari a isar musu duk wasu abubuwa waɗanda za su kawo ci gaban al'umma. Lalle waɗannan barumai da waɗanda suke masu gari da waɗanda suke alƙalai da sauransu, a gaskiya ana tauye musu haƙƙinsu. Wakilan al'umma ne, a tsaya a yi nazari. Ma'aikata ne na ƙasa, yadda kowane ma'aikaci ɗan ƙasa ne yana da aiki, ana mishi albashi, su ma an girke su domin hidimar al'umma. Wannan shi ne abin da zai kai kwatanta adalci a cikin dukkan wasu al'amura. Shi yasa in ka ɗauka ƙasashen da suke kwatanta lamari na addini, ba ma irin wani, hatta da waɗanda suke misali ladani mai kiran sallah a masallaci albashi gare shi, ba ma limami ba, ladan ma albashi gare shi, saboda in lokaci ya yi ya zo kai tsaye kiran sallah. Saboda ni yasa mutane ne waɗanda an girke su domin hidimar al'umma, an girke su domin hidimar al'umma, kenan ya kamata a ɗauki nauyinsu. Kamar yadda Abubakar Allah ya ƙara masa yadda lokacin da ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ɗauki kayansa aka zai tafi kasuwa. Wasu daga cikin jama'a na sahabbai suka ganshi, suka ce ya Abubakar, ai bai dace ba a matsayinka khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce ka je kasuwa ka kasa kaya? Yace to na ji, in har ban tafi kasuwa na yi saye da sayarwa, ko za ku riƙe min iyali na? a lokacin nan aka je aka dan yi taron gaggawa, aka yanka ma Abubakar, Allah ya kara masa yadda, albashi daga cikin baitul mali na musulmi, gwalgwadan albashin da zai wadace shi shi da iyalinsa. Aka ce ya zauna kawai ya ci gaba da kula da al'amura na jama'a. Abubakar, Allah ya kara masa yadda, a lokacin nan yayi kididdiga ya lissafi, ya fada ma iyalin shi, to daga wannan matsayi da na dauka fa a yau, kusan da cewa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shine iya mallaka nanawa, dan haka in Allah ya murna suwa ku tsaya ku lissafa, abu iya wanda yake nawo mallaka ta shine naku, duk abin da ko gaba nawa ba, to ku maida shi dukiya ce ta musulmi. Asali game da cewa duk wanda ya karbi shugabanci to ya fito yayi bayani, kaza nake da ita, ina da gona kaza, ina da kaza, ina da kaza, ina da kaza, iya abin da ya mallaka na shi, yayi bayani. Kuma lokacin da ya sauka daga wannan kujera, ko Allah ya masa rasuwa, kuma a zo a yi wani sabon lissafi. An gane ko? A yi sabon lissafi. Duk wani abu wanda aka ga ya wuce hankali, to wannan an tabbata ba dukiyar shi bace, dukiya ce ta al'umma. An gane ko? Dukiya ce ta al'umma. Kuma ai mutane suna da hankali, sai a tsaya a yi lissafi, nawa ne albashin shi, kaza da kaza, nawa ne ya kamata a kiyasta ma a ce ya samu. Kaga abubuwan sai a hankali, kamar yadda lamarin yake a yau, abin aka zana aka fada maka, abin da wanin ya kwasa, wai ba ma wai ga shugaban kasa ko wani minista ko wani wannan abin, sai kaga hankalin ka ma baya dauka ba. Inda za ka tattara tun kafin a haifi kakansa, yan kasuwar garinsu ma ko yan kasa gaba daya, abin da ya mallaka ba su tara ba. To shi yasa duka ya kamata a yi zamanto abubuwa ana tsarawa, duk wani mai haƙƙi a yi ƙoƙari a bashi haƙƙinsa. Na'am. Idan daga cikin matan da mutum ya bari akwai wadda take da ciki, to wannan ɗayan biyu ne, in ma a jinkirta raba gado har Allah ya sauke ta lafiya, a ga mai ta haifa namiji ne ko mace ce, ɗaɗi ne ko kuma biyu ne. In kuma ana matsi na a raba, to za a iya rabawa, amma abinda malamai suka faɗa sai a fitar da rabon namiji. Idan namiji ta haifa to fa lillahi alhamdu, iya abinda aka hudda na rabo da mun kasan shi. In kuma mace ce ce, to anan sai a ba ta rabi, wannan rabi kuma sai a dawo a koma raba masu magadan gaba ɗaya, duk wanda yake da haƙƙin a raba masa. To tare da cewa a yanzu akwai ci gaba da aka yi na likitanci na a haska na'ura a leƙo mahaifar, ɗaɗe ne ko kuma biyu ne, namiji ne ko mace ce, e ko da ake yi, to ba laifi akan iya yin wannan. In an ga namiji ne a hudda rabon namiji, in mace ce ce a hudda rabon mace, in ƴaƴa biyu ne a hudda na ƴaƴa biyu. Amma in an tabbata kuma wannan ikokin ya kuskure, to kuma dole a dawo a daidaita komai. Yawa kinan ƴan uwa, littafin da zai maye gurbin insha Allah a darasi mai zuwa shine usulus sunna na al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ash-Shaybani, a cikin wannan littafi jami'u mutunit tauhidi wal aqida, kenan akwai wannan littafi a ciki, ware usulus sunna na al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala, insha Allah shine littafin da zai mai gurbi a darasi mai zuwa. yana wanda yake da shi a cikin wannan littafin zai same shi, wanda bai da shi ko yana iya photocopy kin shi insha Allah. Dan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.